Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin Abar ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makili. Wani bom da ya tashi a masallacin Shi'a a jiya Juma'a a garin Kandahar da ke kudancin Afghanistan ya kashe akalla mutane 47, kana ya jikata wasu 70 a cewar jami'an Taliban. Fashewar ta auku ne yayin sallar Juma'a, inda dimbin mutane ke halartar masallacin kamar yadda aka saba. Hotuna da bidiyo da aka yada a kafafen sada zumunta sun nuna masallacin yayi gina-gina, kana gawarwaki da bangarorin jikin mutane sun warwatse, yayin da masu ibada suke kokarin ceto waɗanda suka ji rauni. Wani mai magana da yawun Taliban Bilal Karimi ya tabbatar wa muryar Amurka cewa harin bom a Kandahar ya kashe mutane da dama, kana ya jikata wasu. Ya ce tuni aka fara bincike akan wannan tashin hankalin domin zakulo masu laifi a gurfanin da su a gaban doka. Kungiyar IS a lardin Khorasan ta dauki alhakin kai harin, tana faɗa a hanyoyin sadarwa na Telegram cewa wasu ƴan kunar bakin wake guda biyu ne suka kai harin a wurare daban-daban a cikin masallacin. A jiya Juma'a, Amurka ta sanar da ƙarin taimakon jin kai na dala miliyan 20 ga ƙasar Mexico da ƙasashen Amurka ta tsakiya. Wannan taimakon jin kan zai magance buƙatar gaggawa ta tallafawa kusan mutane 700,000 da suka hada da 'yan gudun hijira da masu neman mafaka da bakin haure marasa galihu a Amurka ta tsakiya da Mexico, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Takamaiman ayyukan da za a gudanar da waɗannan kuɗaɗen su ne samar da matsugunai da kiwon lafiya da taimakon shari'a da kuma kula da lafiyar ƙwaƙwalwa, inji ma'aikatar ta harkokin waje. Amurka ta samar da sama da miliyan 331 na tallafin jin kai ga ƙasashen Amurka ta tsakiya da Mexico a wannan shekarar kuɗi ta 2021, lamarin da ya kai Amurka ga zama babbar mai tallafawa 'yan gudun hijira da masu neman mafaka da bakin haure daga tsakiyar Amurka da Mexico a yankin. Wani dan majalisar Burtaniya ya mutu a jiya Juma'a bayan da aka caccaka masa wuka a coci, yayin da ya kai wa mutanen mazabansa ziyara a gundumarsa da ke kudu maso gabashin Burtaniya, a cewar jami'ai. David Ames, mai shekaru 69, shi ne dan majalisar dokoki na jam'iyyar Conservative mai wakiltar mazabar da ke gabar teku ta Southern West a garin Essex a Ingila. Dukkaninmu muna cikin kaduwa da kuma bakin ciki a yau na rashin sai David Ames. Kalaman Prime Minister Burtaniya Boris Johnson kenan, wanda ya kira Ames da mai hali na gari da tijo a siyasa, kada wanda ya ce yana kokarin kawo ƙarshen zalunci. 'Yan sanda sun ce mahalin da ake zargin shi da aikata wannan danyen aiki yana nan a hannunsu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, Prime Minister Sudan Abdul Hamdok ya bayyana tsare-tsaren kawo ƙarshen abin da ya kwatanta da rikicin siyasa mafi muni da hadari a ƙasar a shekaru biyu na sauyin mulki. Tun bayan yunkurin juyin mulki a ƙarshen watan Satumba, ma'aikatar sojan Sudan da fararen hula da suka raba madafun iko sun shiga cacar baki, inda shugabannin sojan suka buƙaci a yi sauyi a hukumar zartarwa da kuma mulkin haɗakar. Su ma fararen hula suna zargin sojojin cewar manufarsu ce kawai su kwace mulki. Yunkurin juyin mulki ya kunno da rashin jituwa, kana ya fito da rashin fahimta da ke boye, inda bangarorin biyun ke tuhumar juna, kana zai sa rayuwar ƙasarmu da mutanenmu da kuma juyin juya hali da muka yi su koma aikin banza, inji Hamdok a wani jawabi da ya yi. A ƙarshe, kungiyar 'yan bindigan Hezbollah a Lebanon ta faɗa a jiya Juma'a cewa ba za ta yarda tashin hankalin da ya kunno kai a ƙasar ya rikide ya zama yakin basasa. Ba za mu yarda a saka mu a cikin yakin basasa, haka zalika kuma ba za mu amince jinin magabatanmu ya zama na banza ba, inji shugaban Hezbollah Hashim Safiddin yayin wani jawabinsa a wurin jana'izar wasu mutane uku na kungiyar waɗanda aka kashe su a wani rikici akan titi, a cewar Reuters.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
da fatar an waye gare lafiya na gumma barka da asuba
barka kaje alheri oyoyo oyoyo
barka da sake saduwa an mun same ku lafiya
limi
to da gode da karamci na gode da gaisuwa na ji gaisuwa na gode
eh kwarai kuwa ai ana ta miki gaisuwan barka aka ce Allah raya a
kware da gaske. Na gogodewa na samu sakonni ta Facebook ne ta waya ne waɗansu dai gaskiya galibi dai zan ce a turanci ake cewa majority ban iya amsa ba saboda sun yawa amma ina godiya kware da gaske Allah ba da ladan zumunci.
Amin 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 amin.
Allah sa mu dade muna yi.
Amin amin. Amin wallahi.
Yawa to kamar da muka saba baba bari mu garzaya a zangon mika gaishe-gaishe to muna mika gaisuwar fata alheri ta abar Yahuce zuwa ga mai girma sarkin Fulanin mai addu'a Alhaji Abdulkadir Muhammad da Abdullahi Laki Huntuwa da Abdulaziz dan goggo mai addu'a sai kuma Mani Tinau mai addu'a da Abubakar Rawar Abubakar Daura sai Musa Malam Indu Kazawaye Niger da Yakubu Umaru mai Gizawa Zandar sai Babaye Lefe da Magaram da Arma dan mai Ganga Niger da kuma Goni manajan Bulo da Masak gaisuwa a bare huce zuwa ga Shamsuddin Muhammad Kargi da to baba lambar fita fito Baba Yakubu Makeri Nasiru Adamu Elkaya Sarfilu Hashim Gumel ni ma dai ina ciki to muna godiya kwarai da gaske da fatar an tashi lafiya
la to bari kuma mu mika gaisuwa da ta fito daga Yusuf Maile da Gololo jihar Bauchi yace a isar mid da gaisuwa ta zuwa ga Alhaji Bashir dan Koli Girgir da malam mai zane hulla wato Gololo kidan da Isa Lawan Girgir da dan masanin Girgir da minista manajan fiya wata Gololo da Umar baban yaya sabon gida da Alhaji Haruna Bibi Tarmasuwa da Baba Yakub Makeri da Sarfilu Hashim Gumel mun sake kullowa a dan da fatan ku da lafiya sai kuma gaisuwar da ke cewa muna mika gaisuwa a bare huce zuwa ga Malam Abubakar mai cajin waya a Yalwa da Aliko Kafinta Yalwa da Sama'ila Muhammad mai gidan fim a Yalwa da Aishatu Musa wa Dabarikin Ladi da Zainab Ibrahim Musa wa Dabarikin Ladi da Ibrahim Musa wa Dabarikin Ladi da Sani mai manja kasuwar Barikin Ladi da al'ummar Barikin Ladi da fatan sun ji kuma suna cikin koshin lafiya mai gaisuwa Oga Ibrahim Musa wada Barikin Ladi jihar Filato
to da fatar an tashi lafiya to bari mu mika gaisuwar a bare huce da sada zumunci ga Amiru Abdul Majid a jami'in ofishin jakadancin Najeriya a nan Amurka da tsohon jakadan Najeriya a nan Amurka Ambassador Hassan Muhammad Hassan gaisuwar a bare huce zuwa ga Aminu Piyol baban Yusura maradin Niger wato baba ka san shi ya aiko yana aiko da sakonni gaida mai taya ne a kullum muna cewa to wannan mai tayan gari ne
koya din
shine Aminu Piyol baban Yusura ya aiko da bayani yace to da farko da farko da abin da yace to ga gaisuwa zuwa ga ƴan sai da tayoyi wanda baya sai da taya banda shi cikin wannan gaisuwa dan haka baba Yakubu kai kuma da malama
kada yake mu da mu ma masu
tayoyi a yace yau sai dai ku hakuri wai mu hakuri saboda mu ba sana'a mu bace saboda gaba ba cikin wannan gaisuwar tunda ba ku sai da tayoyi ba ku a cikin wannan gaisuwa mako da ya wuce kun yi tambaya akan gaisuwar to yanzu kun gane
ko gani kan gaskiya
ake gaisawa masu aikin taya ne zamini da aka
ba ku gani ba komai
to ga wadanda yake gaidawa yace yana gaida Alhaji Lawan mai tayoyi maradi da Abdulkadir mai tayoyi sai kuma Ya'u mai tayoyi da Usman dan Bayro duk wanda na kira mai tayoyi ne saboda haka
to shike da su sai da taya je mai kyan baka ba a dawo lafiya za mu sabe su
yawa haka ba da Sarki Hassan da kuma Salihu Chacha sai Habibu mai tayoyi to ko wannan Habibun guda ɗaya ne kawai mai tayoyin da ila da kuma Alhaji Salisu da Haruna Sabon Zuwa. Shi kuma ko sabon zuwa wannan sana'ar ne ko kuma dai sunan nashi ba sabon zuwa ne? To baba, yanzu kun gane ko abin da ake nufi da tayoyi?
Eh, lalle ka bun bismillah dai.
Ka fahimta. To da fatan sun tashi
lafiya. To Allah, amin summa amin. Ga kuma gaisuwan Aliko Auta Kafinta Yalwa gindin Akwati Barikin Ladi jihar Filato. Yace ku mika min gaisuwar sada zumunci zuwa ga Usaini Dangote da matarsa Aisha Karasuwa jihar Yobe, da Uzairu My Heart Samunaka, da Bashir Tela Lafiyan Bari-bari, da Alhaji Garba Hardo Gidado Dogo, da Idi Guruza Dogo, da Habu Mai Gini Dogo, da Umaru Garu gindin Akwati, da Faruk Mahe Karuga jihar Sokoto, da Aliyu Muhammad jihar Zamfara, da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, da iyalinsa Jamila da Fati, da JT Love Ji Kaduna, da Ibrahim Musa Wada, da Sani Muhammad Chindo jihar Bauchi, da Abdulkadir Alihu Aliyu Mai Riga, da Namairo Umar Makira, da Dembo Fulani gindin Akwati, da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka.
To muna godiya kwarai da gaske, da fatar an tashi lafiya.
Amin summa amin.
Wanne zan baka labarin matashi da ya ci sarauta dai, ko baka labarin 'yan Najeriya a China?
Kai.
Na san baka so 'yan Najeriya a China,
da dai ke mana jariya. Shi ba wanda matashin da ya yi sarautar, bari mu ji irin abin da ya yi.
Wani matashi ne, wani ƙauye ne dai kai. Ƙauyen su ƙauyen kowace shekara suke zaben sarki. In suka zaɓi sarki, in ya cika watanni 12 sai a sa shi kan doki mai kawa a raka shi kungurmin daji nan zai gama rayuwar shi in suka dawo gida sai kuma su zabi wani sabon sarki haka shi ba bayan kwanaki 10
ai kenan takara ake kenan na sarautar
a raka shi a ba takara ake ba zabe ba takara ake ba to saboda haka ba
gidansa kowa ma na iya zama sarki
ko kai ka je wannan kauyen na goma an kara son ka zama sarki
da tsaka ba ba da shiga daji
ya kakkashi ko watanni sai yi a birni shike dan ba wanda zai sake jin duriyar ka to shike dan sun je sun yo sun kai sarki da wata 12 jeji sun dawo kenan sai ga wani suka ci karo da wani matashi ya shigo garin bako ai fito aka gaisa dai aka suka karbe shi hannu bibiyo shikenan da ana hira sai aka tambaye shi aka ce to kai ya ba suka gaya mishi dai abin da inda suka je abin da ya fito da su abin da suke ciki sai suka ce mishi to ko yana son sarautar ne to ba zai ki ba a nada shi
ko Allah kin ga mai sandawan gari ba kenan shi ma
shi ba ko ba a to sarautar nan an ga mishi an mishi kashe da aka ce sarautar nan watanni 12 ne in kai wata 12 kai ma za ka kai ka
inda wadanda
su ke sarakuna su karasa rayuwar su sai ya ce ya yadda to shi ko matashi da aka nada shi sai bayan watanni 3 sai kira dogari wani dogari yace a kira mishi waziri da sauran yan fada sai yace shi wannan sarautan shi bai ma so ya jira sai watanni 12 shi wata uku ma shi a kai shi jejin ya wai ana iya kai shi kafin watanni 12 sai aka ce ana iya yi kai sai yace to shi a kai shi jejin yanzu ya je ya gani shi kenan sai aka tunda sarki mai cikakken iko aka da kade-kade da menene aka dora shi akan dokin sarauta aka yawwa aka tafi jeji da ya je jejin nan sai tara da mutane kwanci gawawaki barjak a jeji
wadancan magabata
yawwa magabata a sai wadannan jejin daga su sai su da damun jeji da dai su kayo dai jeji ne kungurman jeji sai ya komo ya dawo gida sai ya kira wasu dogarawa sai ya ce musu a tara mashi manyan mutane kamar 50 haka sai to sarki ne da cikakken iko sai ya ce yana son jejin nan a je a share jejin nan waɗannan gawarwakin nan duk abin ne su a gyara wurin nan a kakkashe namomin jeji shikenan aka je aka share wuri aka gyara aka kakkashe namomin jeji masu gudu suka gudu bayan ƴan watanni kuma sai ya zo ya sa a nemo mishi katta 100 yace duk wancan wurin su je su shushukan kayayyakin itatuwa da su menene su gina gida mai kawa a wurin
zai mai da fada kyan
sarki ne shi kenan suka je tunda sarki ne aka je aka ci aiki aka gyara wuri aka shuka ƴaƴan itatuwa ko ina aka gida mai kawa ya zauna sai an ƙara ƴan watanni sai ya kai wata 9 kenan sai ya zo ya ce shi yanzu wai dole sai ya yi watanni 12 nan ne sai suka ce mishi a'a in yana so ma zai iya shi yana so ya koma a kai mai da shi jejin kawai tun da ba sai ya cika watanni 12 ba sai watanni 12 ba sai suka ce zai iya yin watanni abin nan amma kuma ai tun da ya farko an gaya mishi an ba shi sharri ya ce to shi kenan ya yarda ya yi ta amfani da matsayin shi yana dai gyaggyara wurin yana gyara wuri sai da ya cika watanni 12 cin ranar da za a mai da shi jeji ta yi shi kenan aka sa shi a kan doki aka kai shi kan doki yana taba mutane odabo yana ta sallama da mutanen fada ana kuka ana sarki zai tafi haka dinnan rai ya baci sai wani ya ce mishi wai to ranka ya dade yan labai shi bai fahimta ba duk sarakunan bakin yakan sarakunan da aka yi a tarihin garin nan duk wanda za a kai shi kauyen nan a jejin nan ana dora shi kan doki da hankali shi ya tashi zai ta kuka har aje a tafi a bar shi shi ne wa yace musu to ai bari ya gaya musu ai shi abin da yasa yake farin ciki shine sarakuna da suka gabata da suke kuka ai a lokacin da aka haifi jariri idan ya zo duniya shi jariri kuka yake yi sai kuma iyayen jariri suna murna saboda haka in kana son ka ji dadin duniya ya kamata in kana duniya kai tanadin ran da zaka bar duniya saboda haka shi tunda yanzu
ya ga mutane din sa
ya da sai duk zaman shi da mutane sun yi zama yanzu saboda haka zai rayuwar shi ta kare ya ga ya riga ya gyara makomashi saboda haka shi wanda yake zai koma makomashi shi da ake waye mai labarin ya ce waye na jan hankalin mutane da su rika gyara makomansu tun suna wannan duniya saboda in sun bar duniyar nan wanda suka bari su ma su yi murna shi ya yi murnan abin da ya bari baya bayan kukan da na sani ba
wani gaskiya wannan labarin akwai hikima da yawa
to wato da kauyawan da shi wannan basaraken wane ne ya fi hikima
ba ai ko kadan ba hadawa ni dai a guri da ina ganin shi wannan sabon sarkin ya fi hikima to amma ban san kuma abinda masu saurare za su dauka ba
wai su suna ga kamar irin in sarki ya dade za su take wato sun rabu da kafin su gaji da shi sun yi wace kal da shi sun gaji da shi sun sake shi to da ga malama juri tana daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja burki dan ya za madadin
baba yakubu bakiri
alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya